بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 10 ga watan Safar, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 15 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 9 a cikin wannan littafi na Al-Mi'atun Nisawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya واللف الفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الأساف الله مدعوكتين سركية ساكا مجرى الخير عوانا مجلسي من البركة عنان جنان برايم منستان سا أبو بكال تفاوة بليوة دكينام تيتم كوفر لان عنان تشكين غرين بوتي الله تعالى يقاف التامن سا تفاوة بليوة الله يمشي رحمة الله يساء الجنة زمكما أغريشي الله يسني مكون تنسى الله يقارى يمشي رحمة رقافرة da albarkacin zuriyarsa waɗanda suka rasu a cikinsu. Allah ya sa da su cikin rahama, waɗanda suke raye a cikinsu Allah ya albarkace su ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe da su baki ɗaya. Darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 12, hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, inda ya mana bayani a kan cewa an samu wata mata ko wani mutum baƙi ko wata bakar mace wadda suka kasance suna kula da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana share masallaci. Muka ji cewa har wannan mata ta rasu ko wannan mutumin ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba, sai da ya tambaya ina wani ko ina wacce, suka ce ya rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me yasa baku nuna baku fada mun ba san da ya rasu, ku nuna mun kabarinsa. Da aka yi ji tsaya kan kabarin kuma yayi mishi yayin sallah, saboda wannan aiki da ya kasance yana aikatawa. Munasaba akan haka, akwai wacce take bukatar mu yi mata addu'a, ta kasance cikin masu share mana masallacin Juma'a a can unguwarmu jiya da daddare, Allah ya mata rasuwa. Tana cikin yan agajin Jama'atu Nasrul Islam, saboda haka muna mata addu'a, Allah madaukakin sarki ya gafarta mata. Allah ya sanya wannan aiki na alkhairi da ta ɗebe shekaru tana yi, Ubangiji ta'ala ya sa wannan aiki ya bita. Allah ya sa alkhairi a cikin zuriyarta. Ta kasance tana share masallaci kuma uwa ce ga marayu, akwai marayu da yawa a ƙarƙashinta. Muna roƙon Allah marayun da ta bari, Allah ya kawo musu agaji daga wurinsa, ya kawo musu ɗauki, ya kawo musu waɗanda za su ci gaba da kula da su sama da yadda take yi. Allah madaukakin sarki ya gafarta mata, ya mata rahama. Za mu tashi shan hadisi na 13 insha Allah. الحديث 13 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه مالن يتي أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن كلب دغ صحابي أبو هريرة الله يقرا مسي يدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي سيرا دا امينتين الله سكادا تبتا a gare shi yace sab'atu yuzilluhum Allah fi zillihi akwai wasu mutum bakwai wadanda Allah zai inuwantar da su ya sanya su a cikin inuwarsa yawma la zilla illa zilluhu ranan da babu wata inuwa sai inuwarsa wannan rana ita ce ranan tashin alkiyama rana da Allah madaukakin sarki wunin da Allah madaukakin sarki zai sanya a kusanto da rana zuwa ga kwakwalen mutane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kusancin ta zuwa kwakwalen mutane bai wuce mil guda ba a halin yanzu da muke jin zafin ta tana da nisa da mu da miliyoyin mil amma duk da haka muna jin zafin ta a duniya inda za a matso da ita zuwa ga wannan kusancin kusa da mil ɗaya za ta kona duniyan gaba daya da duk abin da ke cikin ta amma a wannan rana ta alkiyama da Allah yace a matso da ita kuma ta tsaya kar ta kona kowa saboda haka kuma sai ta tsaya cak kamar yadda kowa zai tsaya cak a gaban Allah ba mai motsi sai an bashi izini ba wanda zai motsa ko yayi magana sai an bashi izini yauma yakumu ruhi wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu arrahman wa qala sawaba ba wanda zai magana sai wanda Allah madaukakin sarki ya bashi izini to wannan rana ta tashin alkiyama rana ce mai girma rana ce babba Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah ta'ala yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku kiyaye dokokin ubangijin ku domin lallai girgizan tashin alkiyama wani abu ne mai girma tashin alkiyama al'amari ne babba Allah sai ya ce yauma tarawunha randa za ku ga alkiyaman nan da idon ku yanzu duk labari ake bayarwa ana ce za a yi tashin kiyama za a yi tashin kiyama Allah ya ce to ranan da za ku ga tashin alkiyaman nan da idon ku ga alkiyama ta tsaya tazharu kullu murdi'atin amma ardat duk wata mai shayarwa za ta rafkana ta gafala daga abin da ta shayar mai shayarwa a lokacin da take shayarwa za ta rafkana game da dan da ta shayar za ta wullar da shi wata an busa kaho kowa ya mutu tana shayarwa daga an busa kaho ta tashi da ita da dan dan tana shayar da shi amma daga farkawunta sai ta wullar da shi tazharu kullu murdi'atin amma ardat Allah ya ce wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki a lokacin za ta haihu sawa'un wannan cikin ya kai a haife shi ko bai kai a haife shi ba za ta haife shi Allah ya ce wa tarun nasa sukara zaka ga mutane suna maye kaman sun bugu kaman sun sha giya amma wa ma hum bi sukara ba maye suke ba basu sha giya ba walakin azaballahi shadid azabar Allah ce kawai tayi tsanani azaba ce tayi tsanani rana ce aka kusanto da ita zuwa ga kwakwalen su ta buge su wannan yasa mutum yana tangadi yana fadi kamar wanda ya sha giya amma kuma Allah ya ce bai sha giya ba ba mashayi bane shi azaba ce kawai ta buge shi wannan zafi na rana da za a yi har yanda Allah madaukakin sarki yake ce mana fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba Allah ta'ala ya ce in kuka yi kafirci to yaya za ku kasance da me za ku tare kanku a ranan da wannan wunin yana iya sa yaro ya furfura yana iya sa karamin yaro ya furfura saboda bala'in zafin rana da kuma masifan da ke cikin wannan wuni saboda haka wannan wuni ne mai girma duk wata inuwa da take duniya Allah ya dauke ta saboda duk wani abin da zai bada duniya zai bada inuwa shi ma an bazar da shi gini ne bishiya ce abin hawa ne mota ce ko menene wanda zai bada inuwa to shi ma Allah madaukakin sarki ya sa an bazar da shi wa yasalunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfan fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Allah ya ce suna tambayin game da duwatsu ya addu'a su zasu kasance ran tashin alkiyama. Allah ya ce kace ubangiji na zai nike su nikewa, da haka zai bar duniya ta zama qa'an safsafat, zai bar duniya ta zama flat ne, la tara fiha iwajan wala amta, ba wani karkata ko tudu ko wani kuzazzabo ko kuma wani waje wanda za a ce ya dan tashi, komai Allah zai yi label da shi. Saboda haka babu wani abun da zai ba mu mutane inuwa a wannan wuni na tashin alkiyama, ballantana in rana ta bugi mutum ya koma ya samu inuwan da zai makale. To inuwa guda ɗaya ce a wannan wuni, ita ce inuwa al'arshin Allah. Wannan inuwa ta al'arshin Allah kuma ba kowa zai shiga cikin ta ba sai zababbun mutane. Daga cikin zababbun mutanen nan akwai waɗannan jinsin mutum bakwai wanda zamu ji su a cikin wannan hadisin insha Allah ta'ala. Na farko sai ce akwai al-imamul adil, akwai shugaba adali, shugaba mai adalci. Adalci a wajen shugabanci wajibi ne. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna mana cewa ma min abdin yastal'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani bawa da Allah zai kiwatantar da zai bada kiwon wani abu a karkashin sa, komai kashin abu ya bari yayi ganganci mutuwa ta dauke shi, yana mai halin ha'inci game da wannan kiwo da shugabancin da Allah ya bashi, sai Allah ya haramta masa aljanna. Taka shugaba duk wanda Allah ya bashi jagoranci ya bashi shugabanci, to ana so ya zauna adalci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min amiri ashir illa wa yuhsharu yawm alqiyamati maghlulan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai jagoranci mutum goma a shiye shugabanci mutum goma, a ce gashi nan Allah ya daura shi akan wasu mutum goma zai shugabance su a kowane fanni ne na rayuwa, face ran tashin alkiyama zai tashi ne a daure. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ko dai adalcin sa ya warware shi ya kunce shi ko kuma zalunci ya kai shi wuta. Daka duk wanda aka ce yau gashi nan shugaba ne, akwai mutum ɗaya biyu uku har zuwa goma a karkashin sa, ballantana zuwa miliyan goma zuwa miliyan ɗari kaza, to zai tashi ran tashin alkiyama. Allah sai ya kira dukkanin waɗanda suke karkashin kulawansa ɗaya bayan ɗaya, wannan ka masa adalci to ya wuce, wannan ka masa adalci a'a, wannan sai an lissafa in bai yi adalci ma dukkanin mutane ba, wannan rashin adalcin da zaluncin sai ya kai shi wuta, in ya yi adalci kuma adalcinsa ya kunce shi. Wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ma tunda muka ji ya ce ba wanda Allah zai bashi jagorancin mutum goma, sai nuna mana ma kamar duk mutanen duniya ma kowa ma mai kiwo ne. Sai ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkaninku masu kiwo ne, kowa mai kiwo ne, kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi. Sai ce al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, shugaba mai kiwo ne, kuma Allah zai tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi. Sai ce war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, mai gida shugaba ne akan ƴan gidansa, akan iyalan gidansa, kuma Allah zai tambaye shi akan su. Daka yadda Allah zai daure gwamna akan mutanen jihansa, haka za a daure mai gida akan iyalansa da ƴaƴansa. Sai ya tabbatar kowace mace ta gamsu cewa eh ya mata adalci, saboda a wannan ranar ba ƙarya. A kotu ne na duniya ana iya zuwa yayi ta ce bai yi ba, amma a wannan ranar ba ƙarya, kafin ta faɗa ma Allah ya riga ya san yayi ko bai yi ba. ƴaƴansa sai ya zama yayi adalci a tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku. Wani ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah, ina so ka zama shaida filina da gidana na waje kaza da kaza, na ba ma ɗana wani. Sai Annabi ya ce ka ba ma sauran ƴaƴan? Sai ya ce a'a. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba na shaida akan zalunci.
da haka annabi sai ya ce da shi ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku kar a fifita wani da akan wani sai dai in shi wannan yana da wata hususiya wanda dole ne a dauke shi a fifita shi akan wani wannan ba wai fifikon saboda shi wani bane ya kai shi wannan matsayi bai wanda Allah ya yi mishi ne kamar misali akwai ƴaƴa guda 10 a gida mahaifin na kasuwanci wannan a cikin su ya iya kasuwanci to ba za a ce tunda wannan ya iya kasuwanci daga kowa a bude mar shago a cikin su ba sauran ba su iya ba sai su lalata masa dukiya daga yanzu kwarewansa a kasuwancin sa shi kai shi wannan matsayi daga yanzu yana matsayin kamar ma'aikaci ne a wajen mahaifin yana masa aiki yana kuma mi yana biyan shi amma a ce wannan saboda shi wani ne daga kawai ya ware gefe ya zauna duk wata za a bashi naira 50,000 ko kuma misali an samu yara guda uku wannan yana kokari a makaranta wa'annan suna wasa ya ce to bari mu sai mishi keke saboda kokarin da yayi na daya ko kuma kun yi na 23 to ana so kuma ku ga cewa gashi nan an saya masa keke kuma jarabawa na gaba sai ku tashi ku yi kokari kuma ku taso to wannan babu laifi amma a ce an kebance wannan wasu koma ƴaƴan bora wasu kuma ya'yan mowa to wannan haramun ne a cikin addinin musulunci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqullaha wa'dilu fi auladikum sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da zai zama yana da mace wancan bangaren ƴaƴa kenan ba wani mutum da zai zama yana da mace daga 1 zuwa 2 daga 2 zuwa 3 4 ya karkata zuwa ga 1 ya bar sauran ya nuna rashin adalci a fili ya nuna kauna ya dauki kauna a fili ya daura ma dayan ya bar sauran annabi sallallahu alaihi wasallam yace ran tashin alkiyama zai tashi da shan inna zai tashi da paralyze gefen jikinsa daya ya shanye dama Allah yace yuraful mujrimuna bisimahu ran alkiyama ana ganin masu laifi za a gane su to duk wanda ya tashi ranan alkiyama da gefensa daya a shanye alama ce ta cewa yana da mata sama da daya kuma baya musu adalci don ubangiji ma ya gaya mana da yace a aure mata uku hudu biyu uku hudu sai yace fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida in kun san ba za ku iya adalci ba to kar ku kara ku tsaya akan mace daya to wannan shi bangaren da za a tambayi mai gida kenan bangaren matansa da kuma bangaren iyalansa sannan sai yace wal mar'atu ra'iyatun fi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mace ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴan mijinta kuma za a tambaye ta akan kiwon da Allah ya bata duk abin da ya shafi gidan mijin mace to an daura ta mai kiwo ne akai ƴaƴansa gaba daya ba zallan ƴaƴan da ta haifa ba ƴaƴan mijinta duka Allah zai tambaye ta akan su da wanda ta haifa da wanda wata ta haifa Allah zai tambaye ta akan su ya ta mu'amalance su musamman akan abin da ya shafi haƙi na cikin gida haƙi na cikin gida wanda za a ce wannan a haƙi ne na kowa a cikin gidan misali haƙi ne na kowa a cikin gida daga abin da babansa ya kawo a basu abin da za su ci a basu tufafin da za su sa a basu inda za su kwanta to ya tai wajen mu'amalanta tsakanin ƴaƴan da ba nata ba da kuma ƴaƴanta haƙi na tarbiya yana kanta ba za ta kame hannun da ta ce ai in jifa ya wuce kaina ya fada kan uban kowa saboda haka ni ba abin da ya shafe ni da kudin ku zama mutanen banza to wannan ta san da cewa Allah madaukakin sarki ba zai bar ta ba Allah zai tsaida ta ya tambaye ta a gaban shi ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye ta me yasa kina ganin ƴaƴan wani da ƴaƴanki kika zo kika ce ba ƴaƴanki ku tashi ku yi alula ƴaƴan wacce kuma kika rabu da ita ba abin da ya shafe ki to wannan kiwo ne ko da cewa wanda za ta ce to ai uwarsu ce ba ta so in an musu magana ranta yana baci ke kuma haƙi ne Allah ya daura miki daga sawa'un zai yi ma wasu dadi ko ba zai yi ma wasu dadi ba dole ke ki san wannan haƙi wannan dole ne daga gidan mijinki da ƴaƴan mijinki Allah zai tsaye da ke tambaye ki akai kin yi adalci a tsakanin su balle ƴaƴan da ke kika haifa ya kika yi da tarbiyyar su ya kika yi da su me kika nuna fifiko da bambanci kin nuna bambanci da fifiko tsakanin namiji da mace inda yanzu Allah ya kawo mu zamanin da hatta iyaye mata su ma suna kyamatar haihuwar mata yanzu suna kyamatar haihuwar mata yanzu hatta mata saboda haka in ta haifi mace ba a san ranta ba musamman kuma in aka karkata zuwa ga ƴan duniya babban abin da yake ran su shine uban yana da kuɗi yawa in namiji ta haifa in ya mutu ka san su a gado na da yawa saboda haka sai a wayi gari iyaye mata mace amma tana kyamatar haihuwar mace tana kyamatar haihuwar mace annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce da mu la takrahul banat fa innahunnal mu'minatul ghaliyat annabi ya ce kar ku kyamace haihuwar ƴaƴa mata saboda suna da tsada kuma suna da tausayi suna da jin kai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku kyamace haihuwar mata ko namiji aka ce kar ka ji mu ranka cewa baka son haihuwar mace ballantana kuma mace ballantana har akai gabayan an haihu din ba yanda aka iya din Allah ya baki ƴaƴa matan kuma ki koma kina nuna fifiko da bambanci tsakanin su da wato ƴaƴanki maza da Allah madaukakin sarki ya baki wannan laifi ne mai girma laifi ne babba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku abinda Allah ya wajabta muku na yin adalci ku sani dole ne Allah madaukakin sarki kuma zai tambaye ku akai ranar tashin alkiyama daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khadimu ra'i fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi annabi ya ce kai yaron gida mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa kuma za a tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko wanda zai shiga cikin wannan inuwa al'arshin shine al-imamul adil shugaba adili mun kuma ji mataki na shugabanci ba wai sai zallan sarki ko shugaban kasa ko gwamna ko wane ne a'a ke akan iyalan ɗakin ki ƴaƴanki da suke cikin ɗakin ki da wanda suke cikin ɗakin wata mata a gidan da kike wannan ke ma shugabanci Allah ya daura miki idan kin tsaya tsayin duka kin yi wannan adalcin zaki samu kanki cikin masu shiga wannan inuwa al'arshin Allah idan kin yi watsi da wannan adalcin to dama ce Allah ya baki naki mori falalan dan ki sama inuwan al'arshin sa da kika yi wasa kika yi watsi da wannan damal da Allah madaukakin sarki ya baki sai kuma ki zo ki na dama wacce ba za ta amfane ki ba dan kan ana batun adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muqsitina indallah ala manabira min nurin an yaminir rahman masu adalci ran tashin alkiyama za su tashi akan wani tudu na haske akwai tudu kamar minbari da Allah zai sa a yi musu na haske a daura a ajiye shi a hannun daman Allah sai annabi ya ce amma wakil taye dai yamin Allah hannunsa duka ha dama ne Allah bai da hagu wannan kuma aqida ce ta musulmi ba kuma a tambaya to ya akai za a ce duka hannuwa guda biyu dama ba a tambaya yanda suka zo a haka ake barin nasoshin da suka shafi siffofin ubangiji da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun Allah duka dama ne sai ya ce su waye masu adalcin nan sai ce alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu su ne waɗanda suke adalci wajen hukunci wannan shugabanni na sama kenan alƙali gwamna shugaban ƙasa da duk wanda zai zantar da hukunci tsakanin mutane sai ce wa ahlihim da iyalansu in ga magidanta sun shigo kenan da namiji da mace sai ce wa ma walu da duk abin da suka jibanci hukuncin sa suna zama masu adalci akai ba sa zalunci ba su daukan hakkin wani su ba mu wani wannan shine ba su danna wani su daga wani daga al-imamul adil shugaba adili da yawan mutane in ana batun shugaba yayi adalci abinda muke so shine a ce shugaban kasa yayi adalci gwamna yayi adalci dan majalisa yayi adalci chairman yayi adalci mu kuma a shiru akan namu a daidai lokacin da wani yake korafin shugabannin kasa ba su da adalci ba su da tausayi ba su da kaza a daidai lokacin ya danne hakkin wasu daga cikin iyalansa a daidai lokacin ya fifita wasu iyalansa akan wasu. Haka yana ganin cewa ai shugabannin kasan sun fifita wani bangaren kasa akan wani bangare, shi ma kuma ya fifita wani bangaren iyalan nashi akan wani bangare. Daga karamin azzalimi ne yake kasan babban azzalimi. Waka zalikan walli ba'dhu zalimina ba'dhu bima kanu yaksubu. Allah in ya tashi cikin adalcinsa sai dauko babban mugu sai daura shi akan karamin mugu. Daga shi karamin mugu in ya zalunci wata kila gaba ɗaya mutum 15 ne ko 20 a kasan sa, sai ya zalunce su, shi kuma babban ya daura masa mutum miliyan 100 a kasan sa. Daga sai ya daura babban mugu akan kananun miyagu. Wannan yana daga cikin sunnar Allah, tsarin Allah. Su kuma mutanen kirki, shi wannan babban mugu da aka daura su, da aka daura shi akan su mutanen kirki, shi kuma su kuma sai ya zama musu jarabawa. Da aka su mutanen banza, ya zama musu sakayya ne bil muqabil, abinda suka yi Allah ya musu. Su kuma mutanen kirki da suke karkashin shugabancin zalunci, wannan su kuma jarabawa ce a gare su. Idan sun jure sun yi hakuri sun ci jarabawa su samu sakamako a wajen Allah. Daka Allah madaukakin sarki yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-imamul adil, sai yace na biyu washabun nasha fi ibadati rabbih, da matashi saurayi wanda ya taso a cikin bautan ubangijinsa. Saurayi ko budurwa wacce ta tashi ta karar da samaltakanta, ta karar da butulcin ta, ya karar da samaltakansa a cikin bautan Allah, wannan shi ma zai sama shiga cikin inuwa al'arshin Allah. Domin babu lokacin da shaidan yake kai mai mutum cafka kamar wannan mataki na samantaka. Saboda shi karamin yaro hankalinsa bai gama cika ba ballantana har shaidan ya kai mai cafkan da zai ja shi. Shi ko wanda shekarunsa suka ja, da yawansu in sun kafe a kan ra'ayi ba sa canzawa. So abinda suka taso a kai tun suna kananu, abinda suke kai kenan. Ko ababin hidimar addini ne, idan aka sami ire-iren mu matasa masu kananun shekaru, ana samun mu da sakaci. Amma aka samu dattawa in suka tsaya suka rike ba sa sakewa, musamman in sun taso akan haka ne. To wannan mataki na samantaka da budurci a lokacin ne shedan yake saran cewa yana da hope akan mutum. Shi sai muka karanta da ku anan cikin waɗanda Allah zai fushi da su ran tashin alkiyama ba zai musu magana ba, akwai tsoho mazinaci. Me ya ja masa haka? Shine wato zinar ta riga ta bi jinin jikinsa, ta aure shi tun yana yaro. Daka yadda ya saba da ita tun yana yaro, ta kai matakin da har ya tsufa ba zai iya bari ba, ba zai iya dinawa ba. Gashi dai bi mana babu sha'awar a jikinsa, ta yi ƙarfi sha'awar, ta yi rauni sosai, amma duk da haka dai shedan ya riga ya yi tasiri a cikin zuciyarsa. So samaltaka lokacin budulci da lokacin samaltaka lokacin ne shedan yake iya kai ma mutum cafka irin yadda ya ga dama. So in har ya iya jurewa a ce a samaltakan nan shedan na kawo masa farmaki, ya nuna masa ga gidan rawa nan, ga gidajen kallon ƙwallo, ga gidajen mata a can, ga gidajen giya a can, ga gidajen banza a can, ya nuna mata ga samari masu mota za su dauke ki a mota su baki kuɗi ki basu kanki, ga gidajen karuwai nan ke ma ki je ki shiga, ga kaza nan ana zuwa, kalanki kala ce da kowa zai so, duk wanda ya ganki dole zai kaunace ki. Shedan zai kawo mata wannan cafkan da wannan farmakin, amma ce duk da haka mutum duk shedan ya gama kawo masa wannan farmakin, yace ya watsar da gidan gala, ya watsar da gidan giya, ya watsar da gidan kallon kwallo, ya watsar da gidan mata, duk ya watsar da su, inda ya zaba shine masallaci. Ta watsar da duk wannan shirmin, ta zabi zuwa makarantar Islamiyya, ta zabi koyon addini, ta zabi kaza a wannan matakin nata na budulci. Wannan jihadi ne mai girma, jihadi ne mai girma. To shi yasa duk wanda ya iya jure haka ya danne, tare da duk abubuwan da suke zama a warid wanda suke bujirowa da za su lalata tarbiya, su bata tarbiya, su maida mutum mutumin banza, amma duk da haka ya jure, ya danne, ya cije har ya kada da samantakansa, har ya girma a mutumin kirki, to wannan mutumin babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zai zama cikin waɗanda za su shiga cikin inuwa al'arshin Allah ran tashin alkiyama wa shabun nasha'a fi ibadati rabbi wannan uku yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa kullun tana da tayi a masallaci kullun zuciyarsa ina tunanin masallaci bi ma'ana qalbuhu mu'allaqun fil masajid shine me ake a masallaci sallah kullun zuciyarsa ina tunanin yanzu an yi azhar can anjima ya duba saura minti no a kira al'asr can anjima ya sake duba saura minti no a kira al'asr can anjima ya sake duba saura minti no magriba qalbuhu mu'allaqun fil masajid kullun zuciyarsa tana da tayi a masallaci damuwarsa yaushe ladan zai ce hayya ala salah hayya ala falah yanki duk abin da yake ya tafi masallaci ko mace tana gida kullun tana jira ko yaushe yaushe za a kira sallah ta je ta yi sallah saboda farin cikin da mutun yake samu yayin da yake mi yayin da yake sallah in har ya san dadin da ke cikin sallah amma in yana yin sallah ne da sunan irin yanda za a ce to mun sauke farali bi ma'ana mun sauke nauyi yana ganin sallan nauyi ne Allah ya daura masa da haka in yayi yana jin ya sauke wani mummunan nauyi to wannan ba zai sama wato dadi da kuma santi da ake ji a cikin sallah ba amma in dai mutun ya maida sallah abun farin ciki yana yi ne ta'abbudan lillahi wa tashawukan yana yi ne saboda na farko ibada ce na biyu kuma shaukin shiga cikin sallah yana da shaukin a ce yau gashi yana sallah to zai ga cewa duk duniya ba abin da ya kai sallah santi ba abin da ya kai sallah dadi amma da yawa ba haka muke ba yasa sallolin mu gaba ɗaya zai wuya a samu sallan da in mutun shi kadai zai wuya a samu sallan da zai mata minti 5 mai kyau zai yi wahala sai dai liman ne zai ja sallah shi ma liman din saboda duba yanayin mutane zai yi wuya akai minti 10 ana sallah tun daga asuba har a isha inda za a hada sallolin mu duka gaba ɗaya da muke gaba ɗaya a cikin awannin mu 24 a hada lokutan da akai asuba azhar al'asr magriba isha zai yi wahala a samu mun kai awa ɗaya zai yi wahala saboda haka mutumin da kullun zuciyarsa tana ratayi da masallaci bayan tana ratayi da masallaci akan salloli da ake a masallaci tana ratayi da masallaci akan ana zuwa darussa da karatuttuka cikin masallaci yau shine yaji yayi sallah anjima an sa karatu ya tafi anjima an sa kaza ya tafi sannan ga kula da masallaci wajen shara muna ta lissafi yau saura kwana uku ina Allah Allah juma'a ta yi saboda zamu je sharan masallaci qalbuhu mu'allaqun fil masajid zuciyarsa tana ratayi da masallaci tana tunanin masallaci a koyaushe ina ganin cewa akwai wani gibi a jikinsa in aka zo ga masallaci cikin datti to wannan aiki ne mai girma kwarai da gaske masu sharan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi wannan aiki ne mai girma kwarai da gaske ita kuma wancin da ta rasu jiya ita ma muna kara yi mata addu'a Allah ya gafarta mata yi mata rahama to saboda haka wato masallaci babban abu ne a ce mutum kullun zuciyarsa tana alakance da masallaci damuwarsa yaya za a yi ya kawo masallaci ci gaba da haka yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid sai yace na uku na hudu kenan ko mun ji na farko shugaba adili na biyu matashi wanda ya taso cikin bautan ubangiji ko budurwar da ta taso cikin bautar ubangiji na uku wanda zuciyarsa take alakance da masallaci da sallah na hudu kenan ko wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alai yace da wasu mutane biyu anan an kawo rajulani ne ba wai din ana nuna mazaje zalla ba sai dai in aka ce rajul in dai ba a kebance a ce wannan abun ya shafi rijal zalla ba to mata sun shiga ciki in aka yi amfani da lamirin namiji akan abu in dai ba wai an ce wannan hususan na maza bane to mata suna shiga ciki sai dai an ce hususan na maza ne kamar misali kamar a fanki kuma babalakum minan nisa aka ce ku aure biyu uku hudu wannan hususan yake banci maza ne yanzu mata ba za su ce fanki hu ai har mata ma sun shiga lamirin ba naka su ma za su auri maza biyu uku hudu. To shi yasa in dai har lamiri yazo aka ce wannan lamiri ne na maza, to in ba wani nasi ne kuma daban yace wannan yana shafin maza zalla ba, to ya shafi maza ne da mata. In kuma lamirin mata yazo aka ce lamiri na mata zalla, to wannan ya shafi mata ne su kadai, ya shafi mata ne zalla. Kaman waqalna fi buyutikunna, Allah ya ce ku zauna a gidajenku. Da suwa yake yi?
Da mata.
Da mata. Ita mace asalinta ta zauna a gida ne, shi ko namiji asalin shi ma a ganshi a waje ne, duk in ya zauna a gida shi akwai kura. Saboda haka sai ya ce to warajulani, akwai wasu mutane guda biyu, tahabba fillah, sun kaunaci junansu, sun so junansu saboda Allah, ijtama'a alai, sun hadu akan Allah, akan soyayyar Allah, wata farraka alaihi, kuma har suka rabu suna kan wannan kaunar Allah ne. Mutum ne zai ga cewa ga hawa ne yana da son ibada, yana da son zuwa masallaci, wani kullun kana ganin shi a hanyar zuwa makaranta, kullun kana ganin wani a hanyar zuwa neman ilimi, kullun kana ganin shi a hanyar zuwa neman karatu. Wannan yasa naga cewa ina son wani, saboda duk inda aka ce za a yi wani abu na karatun addini, za a yi daura na addini, za a yi wani littafi na addini, wani shi zanga ya kira ni, wace zanga ta kira ni, a ce ya kamata mu je mu shiga wannan karatun da za a yi, ya kamata mu kiyaye, ya kamata mu dinga zuwa sallan juma'a a masallaci, mun ma mu samu ladan jami'i, ya kamata mu dinga zuwa muna kaza, ya kamata. Tahabba fillah, sun kaunaci junansu saboda Allah. Ah, kowa ne ya ga duk sanda ya ga ina abun banza, ko duk sanda ta ga ina abun banza za ta zo ta mun fada, ta yi mun nasiha, wace abun da kika yi kaza din nan baki kyauta ba, bai yi daidai ba, kallan shigan nan da kike yi kina fita bai dace da shigan mace musulma kuma yar mutunci ba, bai ma dace da al'adar mu ta Hausawa ba. Wannan yasa saboda yadda zai zo ya gaya mun kaza da kai nan ba haka Allah yake so ba, kaza da kika yi nan ba haka Allah yake so ba, sai ni cewa ina son shi. Shine tahabba fillah, sun kaunaci junansu saboda Allah, saboda rukunta da addini. Bayan kuma duk wanda ya zo ya ce min kaza ba daidai bane in gyara na tsane shi kenan, ah, wanda zai ce min ga hanyar Allah nan, ga hanyar da zan dauri nan in samu dacewa da rahmar Allah, wannan inji ina son shi ko inji ina son ta, to shine tahabba fillah, sun so junansu saboda Allah. Ijtama'a alai, sun haɗu saboda Allah, wa tafarraqa alaihi, har kuma rabuwa ta zo, suna nan dai akan soyayyar Allah nan, ba wanda ya bauɗe a cikin su. To waɗannan mutane guda biyu su ma Allah zai shigar da su cikin inuwan al'arshin sadanin tashin alkiyama. Muna fahimtar wannan? Sai na biyar, sai ce wa rajulun talabatu imra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah, sai ce da mutumin da mace ta neme shi, na farko ga ta zatu mansibin, tana da matsayi ɗan manya ce, wa jamal ga ta kyakkyawa, kun ga duk wani ka'ida da zai sa a so mace kuma ta ja mutum ya yaudaru ai ta cika, ga yar gidan matsayi ko kuma ita ce ma mai matsayin ga kuma kyau, kowanne a cikin waɗannan guda biyu yana iya ɗaukan hankalin namiji akan mace istiklalan shi kadai, yana iya ɗaukan hankalin namiji akan mace. Ana iya cewa a ai ba ta da kyau ce, a to baka san 'yar gidan wane ba ce, baka san 'yar gidan manya ba ce, 'yar gidan kaza ne, 'yar gidan kaza ne, galibin an ji babban gidan su ai ba sai an duba kyanta ko rashin kyanta ba. Inda za a samu mutum namiji 'yar gidan gwamna, kawai ta ganshi a social media ta ce tana son shi, ai ba zai duba kyanta ba, galibi kawai abin da zai ji shi kawai damuwansa ne alfahari da fariya cewa ne 'yar gidan gwamna ta kula shi, ko 'yar gidan babban mai kuɗi, ko kuma ba kuɗin ba matsayin amma akwai kyau, wacce za a iya nuna ta ma abokai ce, wacce za a iya ɗaukan hotonta ne a sa a social media a ga ta yi kyau. To kowanne a cikin wannan da matsayi da kyau yana iya ɗaukan hankalin mace, yana iya ɗaukan hankalin namiji. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ai ko aure mutum zai yi, ya gaya mana cikin abin da ke iya ɗaukan hankalin namiji a aure mace, tun kafil mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijmaliha wa lidiniha, akwai kuɗi, akwai yanayi da matsayi akwai kyau akwai addini amma kuma sai yace mai fazfar bi zati dini tarifati yadak shawari na shine ka rika kama mai addini karka je neman mai kyau ko mai matsayi ko kuma wani abu makamancin haka to a ce ga mace nan ta hada kyau ga matsayi ta zo ta ce ma wani ina son ka amma son da take masa ba fa so na aure ba so na fasadi da alfasha in ya ga dama zai alfasha da ita ba komai ba abin da zai faru ba wanda zai tada magana ga kyau ga matsayi amma sai fa qala inni akhafullah sai ce ina tsoron ubangiji babban kudwa abun koyi a wannan matakin shine annabi yusuf alaihi salatu wassalam annabi yusuf shi kanshi na farko shi kanshi kyakkyawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ya halicci kyau sai ya raba biyu sai ba mu annabi yusuf rabi sauran mutanen duniya kuma zaka ce su yi warwa su a rabi duk wani yanda mace za ta fito ta yi takama da kyau da wane ne bai wuce kan farci aka yaga mata a cikin kyan da Allah ya halitta ba kan farci ne shi yasa duk yadda take ganin tana da kyau dinta in ta ga wata sai ta kalli kanta a madubi ta kasa bambance me bambance tsakaninta da buri ma uku saboda me saboda ta ga wata ta ninka ta daga shi kyau a karan kanshi shi ba a tutiya da shi ba a fariya da shi ba a fariya da shi saboda duk yadda mutum zai gani ko yace ya bi mace saboda kyau yasa galibi zamu ga komai zani in ya kasance mutum mai son kyakkyawan mace yana da wahala ya iya tsayawa akan mace guda daya tun kafin yayi auren in yayi auren ma ba zai iya takaita ganinsa ba saboda in wacce ne yace yana so yana cikin tafiya zai ga wacce tafi ta kyau sai ya wullar da ita in ya auro ta ma zai fita waje ya ga wasu ga su nan kyawawa ya karu wannan in ya cika ta na hudu har yanzu dai idansa bai tsaya ba to yanzu karshe abin da zai fara musu shine in and out ya fidda wannan ya shigo da wancan sai a waye gari an koma ana ce mishi me auri saki to saboda haka sai ya ce mutumin da za a ce mace kyakkyawa ta neme shi ku kalli annabi yusuf shi ba baba ba wai yar gidan gwamna ko prime minister ko shi a'a matarsa mata ai yadda mace za ta yi ma mijinta hawan kawara ƴaƴansa ba za su mai haka ba ba za su yi mishi haka ba mace za ta iya zaunar da shi ta sashi abin da bai gira ma ba ƴaƴansa kuma fa ba su yi sa ba sai dai su roka to amma Allah ya ce ta neme shi وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك تنمي شي تكوكله قبوبين gidan gaba daya tace to gani ga kime gani so nake mu kwanta da kai yana jin haka qala ma'ad Allah sai ce ina neman tsadin Allah Allah ya kare ni daga aikata alfasha ni in yi wannan aikin da yace ina ba zai yi ba ma'ad Allah Allah ya tsare ga ta kyakkyawar mace ga ta yar gidan ga ta matar manya matar first lady ce ita matar shugaban kasa ce amma yace mai ma'ad Allah Allah ya tsare innahu rabbi ahsana mathwa ubangiji na ya kyautata min makoma na ya kyautata min rayuwata ya mun duk abin da nake bukata innahu la yuflihu zalimun azalmai ba sa cin nasara har muka ga duk abin da ya faru ta bi shi a baya har ta kama rigansa ta baya wa qaddat qamisahu min dubur ta yaga rigansa ta baya wa alfa ya sajida halal bab yana bude kofin karshe sai ga mai gidanta yana tsaye tana ganin shi sai ta ce majiza uman arada bi ahlika su'an wanda ya nufaci yin abun banza da iyalanka me ya kamata a masa sai ta juya laifin zuwa gare shi shine ya neme ta saboda bayi da mutunci tace sakamakon shi illa an yusjana aw azabun alim ko dai a sashi a prison ko kuma ya sha azaba saboda yadda matan manya galibi suke sune da mulkin da isan wannan maganar ta yi ko dai ya shiga prison ko ya shiga azaba sai dai ya shiga prison sai da ya shiga prison din tare da cewa ga shaidu nan sun tabbatar ga shaida nan ta tabbatar cewa ita ce ta bishi ita ce ta neme shi amma karshe har sai da shi mai gidan yace da ita innahu min kaidikun inna kaidakun azim wannan kaidin ku ne na mata saboda kaidin ku na da girma ya kalli Yusuf yace masa Yusuf a'rid an hada Yusuf kai hakuri ka kauda kai game da wannan wastaghfir li dhanbiki ke kuma kini gafaran ki nemi gafaran zunubanki saboda innaki kuntum minal khati'in kin yi ba daidai ba kin yi ganganci amma duk da wannan sai da aka wayi gari ta tara mata ta gaya musu kai wa illam yaf wala illam yaf'al ma amuru la yusjananna wala yakuna minas sagiri ko dai ya zaba daya ko ya aikata abinda na sashi ko kuma ya shiga gidan prison yana kaskantacci amma saboda ya cika wannan ya samu daman shiga cikin inuwa al'arshin Allah a matsayin shi na annabin Allah karshe sai ya ce rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ya Allah na zabi a kai ni gidan prisoner sama da yin aikata abin da suke nema na da shi ɗayan biyu ne ko yayi na farko dai ga ta kyakkyawar mace ga ta 'yar gidan manya zai yi badala da ita sannan kuma ya ƙara ne ya ƙara samun matsayi ko kuma yayi taurin kai ya shiga gidan prisoner kuma ya zama kaskantacci amma sai ya zaba kaskanci shine cika wannan faqala inni akhafu Allah yace ina tsoron Allah wannan shine babban abu sannan kuma anan kun ga sai annabi yace macin ta neme shi saboda ka'ida galibi in ana maganar alfasha to mace ita ce mai laifi kashi 70 cikin 100 na'am indai za a yi magana ta alfasha to mace ita ce mai laifi kashi 70 cikin 100 alaikum salam saboda duk yadda namiji yake da son alfashansa in mace ta cije ta ce bata yadda ba bata iya ji ba bata iya gani ba dole ya hakura dole ya hakura amma abu ne mai wahala a ce mace ta nemi alfasha kuma namiji ya iya daurewa ya iya kauda kai yana da wahala sai in imanin san ya kai karfi to shi yasa aka ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda za a ce macin ta cika kyau ta cika matsayi ta ce ka zo mu yi lalata da kai in mun yi lalata da kai ba wanda ya isa ta da magana ga ta kuma kyakkyawa kowa yana so wannan kun ga abubuwa ne guda biyu da kowanne na iya daukan hankalin namiji akan mace matsayi shi karan kanshi na iya ja namiji ya aure mace ko da bata da komai haka kyau yana iya ja namiji ya ce ma yana son mace da aure ko da bata da komai to wannan kuma sai ta ce ita abin da ke so da shi shine sabon Allah sai ya ce mata a'a da matsayinki da kyanki duk bai kai ya rude ni ba saboda inni akhafullah ina tsoron Allah wannan shi yasa zamu ga da Allah ya tashi magana akan sata hukuncin sata sai ya fara da wa da namiji sai ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma sai ya ce da barawo da barauniya saboda adatan abinda aka saba shine bai kamata a ce kazalkazal din mace da kuma tunanin mace a sata har ya wuce gaya da limit din tunanin namiji ba bai kamata ba to amma da aka zo batun zina sai aka fara dawa sai aka fara da mace sai aka ce azzaniyatu wazzani sai aka fara da mace saboda nan kuma ita ce mai laifi kashi 70 a cikin 100 Allah ya kiyaye mu sai ya ce na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da ya bada wata sadaka fa akhfaha ya boye sadakar hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ya zama hagunansa bai san abin da dama ya bayar ba bi ma'ana saboda tsaban ikhlasinsa da yinsa don Allah da tsoron Allahnsa ya boye baya so ma a gani balle a yaba masa ba damuwansa a gani a ce yayi ba da haka wannan yana bi ma'ana ga wannan nan a hannunsa na dama wannan kuma yana hannunsa na hagu tsari kuma mun sani ka'idar musulunci mai bayarwa na bayarwa ne da hannun dama mai karba na karba da hannun dama saboda haka sai ya ce to har ya zama wanda yake hannun dama wanda yake zaune a hannun hagunsa bai san abin da ya bayar a bangaren sa na dama ba saboda yadda yake boyewa ba wacce za ta bada kyauta ba ma wanda suke nan ba har waɗanda ba sa nan ma sai sun san an bayar za ta yi gori wata za ta ce kai ayi
yau wacce nan inda naga naganta ta shigo bata taba sako hijabin da ya mata kyau ba irin wannan ce ke kin manta da da ina da kallon shi aina wannan ya dauka na ba ta yi wata sai ta yi gori kina da kin yi tunanin wacce za ta yi sayin hijabi mai tsadan wannan ina kake da kudin to kun ga wannan gori ne ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ya ce ya ku masu imani kar ku bata sadakokin ku da gori da cutarwa bayan kun yi kuma ku zo ku goranta ku ce dole sai kun nuna cewa kun yi akwai wadanda suna da taimako amma damuwar su a taimakon shine in an zo fada a ce suna yi in an zo a ce sun yi a ce wace da ya wuya almajiri ya sallama a gidanta ba ta bashi abinci ba wannan ita iya damuwar ta kenan to iya ka san kike nan alada iya ka san kike nan iya raban kike nan alada wace wace ai tana da kyauta duk abin da ta yi komi kashin naman nan ta soya sai ta dan sassan mana ta wannan ita iya ka san ta kenan wata ma kuma da kanta za ta dinga fada sai ta dinga lissafawa ai da zuwa na ma da ya shigo na bashi wani ma da ya shigo na bashi wani ma da ya shigo na bashi eh wani ne kawai bai zo ba amma shi din ma bari ya zo zan bashi eh saboda jama'a su san cewa ta yi to abinda ake so ga sadaka shine boye shi ake Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara'a fa huwa khairul lakum idan kun yi sadaka a fili ba laifi in dai ba kun yi dan ayaba bane amma in kun boye kuka ba mabukata to wannan yafi malamai suka ce wannan ayan sadakoki daban-daban take magana sadakan farko da Allah ya ce ku bayyana sadaka na wajibi zakka kenan domin galibin talakawa suna zargin masu kudi cewa ba su ba da zakka me ma'anan ba su ba da zakka shine in kaji talaka ya ce masu kudi ba su ci da zakka bi ma'ana shi ba a bashi ba shine ma'anan shi bai taba samu ba daka in za a ba mu duk garin zakka in shi ba a bashi ba to masu kudi ba su ci da zakka amma misali kun ga in mutun ya bayyana yazo ya ce na ci da zakkan kudi naira miliyan kaza daka daga sahun farkon masallaci zuwa sahu na uku su tsaya kowa za a bashi wannan kun ga yana sahun baya dole da ya ce an bayar amma kuma shi bai samu ba a bashi ba me ya jawo mi shine man gaba hazuhu duk wanda yayi baya to ka san sa ma sai yayi baya abin da ya jami shi kenan ko kuma bai ma zo masallacin ba labari zai hadu cikin gari ai wani yau ya raba zakka miliyan kaza duk wanda yayi sallah a sau da 1 na 2 na 3 sai da aka bashi sai ga kai ya akai ne sallah a bakin shago ya akai ne sallah a gida to wannan shine malamai suka ce to wannan yana iya daukan ma'anar zakka ana so a bayyana ta a fili sannan kuma amfanin bayyana ta shine saboda wanda suke masu kudi a tsare kunsa ko kasa da shi ko sama da shi su ma su yi koyi da shi sai ga cewa ga wani nan ya bayar mun ga ya zama musu kuduwa kenan ya zama sunna fil islami sunnatan hasana ya kawo kyakkyawan abu ya koya ma waɗanda ba su iya ba waɗanda suka iya suka manta kuma ya sake zaburar da su da tunatantar da su amma in dai ba wannan ba to shine na biyu wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara sadaka abinda ake so shine a boye a sai buhun shinkafa a je a ajiye ma wani a gidansa ba tare da kowa ya sani ba amma kar a zo a ce wacce kwana biyu na ga hankalinta yana ta kwanciya yi ce ai wallahi ai nin ce mijin mu sai ya musu shinkafa ya kai musu wata zata ce ma yar uwar kin san abban suwa ne akwai kyauta wai bi ma'ana tana so ta yaba mijinta yawa baban suwa ne akwai kyauta ya dauki kudin ai shine yake saya musu buhun shinkafa yake saya musu kaza bai wasa bai zakaci tana so a ce wacce mijinta akwai kyauta ko kuma wani abu makamancin haka to wannan kuskure ne a babin sadaka ana so ya zama ana koyi shi domin wannan sadaka ce da ake yi tsakanin mutum da Ubangiji sirri ne ake so mutum ya dinga samu tsakanin shi da Allah wani mawaki yana cewa halaka sirrun inda Allah bainaka anta wa bain Allah halaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illa Allah ka tsaya kai tunani akwai wata sadakan da kake yi a boye wanda ba wanda ya sani sai Allah
ba wanti san kana yin wannan sai Allah cikin dan abun da ke samu 500 akwai wanda kika ware kina ba ta 100 karyawa kullun ba wanda ya sani tsakaninki da Allah kike kina so ki samu lada tsakaninki da Ubangiji akwai wanda kika ware kina dan ba ta kaza a cikin iya abun da ke samu domin abun da ake so wajen sadaka da ciyarwa ba so ake a kwashe kudin duka a bayar ba wanda ya kwashe kudin sa duka ya bayar ma yayi gwari wala taj'alni laka maghnutan ila unkika wala tabsutha kullal basmi ace yawa fa taqau da maluma mahsura in ka sa hannunka a wuya ka ki bayarwa sai ka zama abun zargi in ka kwashe dukiyan kuma ka bayar sai kowa ya gudu ya barka ba ce kana da miliyan 10 ce kwashe duka miliyan 10 kai masallaci ba domin duk inda Allah ya ce a ciyar cewa yake wa anfiqu mimma razaqnaku wannan min din tabidiya ce wani bangare na abin da muka ba ku dauka ku bayar so 500 din da ke samu 1000 da ke samu ba ce wa kai duka ki dauka ki ba mu wannan 500 ki kai 500 masallaci ba ke kuma ki zauna da yinwa kin yi gwari abin da ake so shine ina samun 500 to akwai wacce ba ta samu abin da nake bukata ne in ci abinci ina bukatar naira kaza ne ba wai sai na koshi na yi tamba in na ci abincin kaza ni zai ishe ni ya rike ni ita ko ba ta da shi barin ba ta 100 ta sai ko sai ita ma dai ta dan tauna wani abu sannan na karshe sai ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da ya koma gefe shi kai ya tuna Allah kawai sai ga idanunsa suna hawaye wannan aslul khashiya kenan asalin tushen tsoron Allah kenan shine mutum ya kebance shi kadai yayi kuka dan tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallama nana Aisha tace wata rana ya tashi cikin dare yana sallah da ya sujjada yayi ta kuka ya jika fuskansa shargab ya jika gemunsa shargab inda yake sujjada sai da ya jike nana shi tace ya rasulullah tabki hadha albuka kai ne kake irin wannan kukan wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar bayan me kake nema gafara ne to Allah ya ce in kai an yafe in ma zakai an yafe wani mai fassara ya ce ma taqaddama min dhanbika ya ce wanda baka yi ba an yafe ya ce wa ma ta'akhkhara wanda ba zakai din ba ma an yafe sallallahu alaihi wasallam saboda wato tace lafazi wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan bai yi ba kuma ba zai yi ba to yayin ce wanda baka yin ba ya wuce baka yi ba an yafe wanda zai zo ba za ka yi ba shi ma an yafe maka amma duk da haka ina wannan kukan sai ya ce mata ya Aisha laqad unzilat alayhi laylata ayatu wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha yace a cikin daren nan an saukar mun da wasu ayoyi halaka ta tabbata ga duk wanda ya karanta ta bai tadabburi akai ba sai to wasu ayoyi ne wannan إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر سورة آل عمران الله يسوق المشهد وانا أنا سوط وان دي كان تاسي تدبري أقول لك النبي كوكا يكي النبي يأتي كما إذا نوبي وطابة لا استقاسبا إذا دي يقانينا قادم متاني دون الله لكما إذا دي زبد هواي سبود سورة الله Umar bin Khattab muga duk kaushin zuciyar Umar da yadda yake da karfin zuciya da yadda har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Iblis in yayin kokona Umar yayin kokona canza hanya yake baya so su hadu saboda karfin Umar karfi kamar yadda yazo ya roto aka roto a jahiliya da shi da Hamza da sassafe suke fita lokacin da za a fita daji namun daji sun fito farauta abinda suke fara yi karfin damusa da zaki zai kama shi ya balla shi saboda karfi mutum ya ji kukan zaki shi guduwa zai to shi kuma ya ji kukan zakin nan zai tinkara nan zai amma lokacin da ya mutu lokacin da Umar bin Khattab ya rasu da aka je aka duba inda yake sallah a cikin daki sai da aka yi jirwayin hawaye Umar bin Khattab ya tashi cikin dare yana ta maimaita aya daya wamtazul yawma ayyuhal mujrimu yana ta maimaita wannan ayar ranan da Allah zai ce ya ku mutanen banza ku ware gefe aka ce me zaka ke ta maimaita wannan ayar yace ban sani ban an ce mutanen banza su yi nan mutanen kirki su yi nan cikin wanta waga zan yi mutanen kirki ko mutanen banza yana ta maimaita wa mutazul yawma ayyuhal mujrimu nana Aisha radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tashi tana ta maimaita aya daya famanallahu alaina wa waqana azabas samu tana ta maimaita wannan aya me yasa ke maimaita tana ce ban sani ba ina cikin waɗanda Allah yace zai tsare su daga azaban wutan nan ko bana ciki haka aka samu wani cikin tabi'ai shi ma ya tashi yana qiyamul layli yana ta maimaita ayoyi idhil aghlalu fi alladhina kadhabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun yana ta maimaitawa sanda za a kai kafirai a kona su da ruwan zafi a dauke su a maida su wuta ayi kaza yana ta tunani yana ta tunani yana ta tunani yana ta kai komo akan waɗannan ayoyin yana ganin yaushe ne za a wayi gari shin yana cikin waɗanda za a yi musu wannan azaban ko baya ciki Umar ibn Abdul Aziz khalifan musulunci ya tashi yana sallan dare ayin da yake ta maimaitawa ayoyin da yake ta maimaitawa yana ta maimaita hadhihi jahannamul lati yukadhibu biha almujrimuna yatufuna bainaha wa bain hamimin an inda za a dinga kai komo da mutane da kafirai a je a kona su a wuta a kai su a dauke su a je a musu wanka da ruwan zafi da fasashe a sake maimaita mai da su yana ta maimaita wannan aya yana ta tunanin cewa shin yana cikin waɗanda za a yi wannan dawafin da su ko baya ciki yana ta zubda hawaye yana kuka to wannan shine dabi'ar musulmi yana kuka saboda tsoron Allah to kun ga duka sai suka koma cikin dare suka nutsu suka tuna Allah da girman Allah da waɗannan ayoyin da kuma azabobin da Allah ya tayar mu waɗanda suka bujire masa ya suna kuka suna zubda hawaye suna kuka suna zubda hawaye saboda haka lallai yana da kyau mu ma mu dauki darusa daga wannan hadisi waɗannan mutane guda bakwai da muka ji za su shiga inuwa al'arshin Allah mu sani cewa na farko da gaske ne za a yi tashin kiyama wannan ko shakka babu za a yi tashin alkiyama wannan ko shakka babu da wutan nan da aljannan nan akwai su akwai wuta akwai aljanna Hasan al-Basri yayi kiyamul layli da aya daya malam yawma naqulu li jahannama alim talati wa taqulu hal min mazid a wannan ayan guda daya randa zamu ce ma wutan jahannama kin cika ta ce akwai kari ne a debo a kara yana cewa ina jin tsoron anya in ta ce akwai kari ba da ni za a kara ba yana gani anya in ta ce akwai kari ba da ni za a kara ba kai duba su ba babban khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda a ce Allah ya bani dama yace ka riko aboki da za ku ce aljanna kai tsaye da shi da na rike Abubakar yace zan rike sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu amma shi ma haka ya tashi cikin dare yana sallah yana ta maimaita aya guda daya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin yana ta maimaita wannan aya tazhalu kullu murdi'atin amma ardat sai maimaita ta yake yaje ya dawo yaje ya dawo yaje ya dawo haka har ya karar da wannan daren yana kuka yana tsoron tashin alkiyama to wannan shine abinda wannan ita ce siffan annaban Allah idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا لك أنا سم داجي قدي دغسكي مسني قياما غسكيا تي wannan ranan da muka ji cewa za ta motso kusa da kwalan mutane wannan gaskiya ne ba shakka inuwan al'arshin nan da Allah ya tanadar kuma alƙawarin Allah gaskiya ne wallahi la yukhliful mi'ad Allah baya saba alƙawari Allah madaukakin sarki ya sa mu siffanta da waɗannan siffofi guda bakwai da sauransu baki daya ya kuma sanya mu cikin waɗanda za su samu wannan daraja ta shiga inuwa al'arshin Allah ranar tashi kiyama Allah ta'ala ya sa mu dace muna cikin gabatar da karatu sai muka sama ziyara daga dan uwa Malam Awwal Abubakar wanda ga duk wanda suke halartar wannan majalisi sun san cewa fuskan saba ba ko bane a gare mu ya kawo mana ziyara ta in uwantaka wanda insha Allah tabaraka ta'ala da mun so a ce mun shirya muhadara ne gaba daya zo ya gabatar to amma sai ya zama lokaci ya kure mana da haka zamu bashi dama ya dan ce mana wani abu na minti 5 zuwa 10 insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya samu dace. Alim bismillah.
A'udhu billahi bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abdal amanata wa ballagha risalata wa nasara al-umma. Wajahadu billahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تسعي تنا مالا نيارغا يا غبات الدني كما كمريان دي فتي ني بابا قوبالي ني أجدا ما ني تنجدا ني تنا ودن دي سكينين إياي إياي مني غباكي دا إياي أبو كيني da iyayen yayu ma waɗanda sun wuce abokan da kuma yayu dai haka mata duk da dai ba a samu kannan ba nan ban ji akwai kannan ba ai ni gaba ɗaya wallahi malam hadisan da na tarar malam yana fassara su da tambihi ko sharhi dai wallahi gaba ɗaya ya sa ni jiki ne ya ƙara yin sanyi wallahi jiki ne ya ƙara yin sanyi ko ma an ce ya faɗa abin da zan faɗa ba wanda suka samu wannan gatan illa waɗanda suke halartar irin waɗannan wurare yanzu wani yana can yana shirya ya zai yi ha'inci wani wani yana can yana shirya yaya za a yi ya ga yafuwa ne wallahi malam har muka karaso nan muna tattaunawa da ni abun hawa da ya dauko ni na tsaya zan cire kudi a POS wurin da na tsaya a bakin shagon na tarar da mutum biyu da mai shagon uku suna magana abinda suke faɗa shine ko abinda na tsinkaya daga ciki har na fahimci ga abinda suke tattaunawa shine malam daya ne a cikin mutum biyu ba mai shagon ba ya dauki wani ya kai shi wani wuri wurin sana'ansu to yanzu shi wancan ya zama wani yana samun kuɗi sosai ba ma sa'an a hada shi da wannan bane shi mai POS din yana ce yaya za a yi haka yiwu saboda mai haka zai yiwu daga kai shi wuri
zai fishi
ya zo ya fika yanzu kudaden da yake shigo masa kullun kai he kai wata nawa ma baka same shi ba ta yaya za a yi ai haka za mu san yanda da ai wallahi 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 abinda muka ji ke kun ga lokacin da suke shirye wannan abu ko yanzu kuna nan ana muku nasiha zuciyanku ta raurawa an ƙara muku imani lokacin da ka ji ba za ka iya wani shedananci ba alamun imaninka yana ƙaruwa ne abin ya bani mamaki wannan yana tuhuman Allah ne kai tsaye dan me yasa da ya dora wani akan wani wallahi mala har muka iso nan ina tanana ta abin nan mai mashin din nan ya ji abin nan shi ma sosai to yanzu da suke ce za su san yanda da su kin ga da su wani
kullu
shirye din ma kashe shi da dauki rayuwarsa bai dame su ba su dai kawai ya daina samu baka san waye ba dan ni inda na san waye wallahi zan je samu shi ce kai hakuri abinda ka samu ka bar wurin
gaskiya
ba san me za su yi shi
ba sani ba
ba san me za su yi
asiyin komai kuma
kaga wannan babu imani a tattare da shi na daga cikin ayoyi da ƙarshen nasihan da malam yayi mana duk akan tsoron Allah ne da yadda ya kawo mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke raurawa zukatansu yake kuka idanunsu yana zub da hawaye dan zuciya ne mai kuka ido hawaye take zubarwa saboda tadabburin wasu ayoyi daga cikin alkur'ani wani sahabin akan aya daya zai yi ta zub da hawaye har sai iyalansa sun rarrashe shi wada a sallah kukan zai rinjayi sallan zamanin sallan ma bata tsawaita ba kukan yafi sallan yawa imani ne tsoron Allah kuma shike karawa mutum imani kullun ka tuna duk abin da zaka yi Allah yana kallon ka kuma Allah zai tambaye ka duk abin da zaka faɗa Allah yana kallon ka yana jin ka kuma Allah zai tambaye ka shine abin da Allah ya faɗa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sama'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan babban nasiha ne a cikin wannan aya ana gaya maka in ma kana fadafade ne in ma kana yadayade in ma kana kukkulla abu da bakinka irin na wadancan in ma kana saidan abin da baka san shi ba duka zai shiga Allah ya ce maka karka yadda ka fada abin da baka da ilimi akai karka yadda duk wani mummunan abu ka furta shi da wannan bakinka saboda ni da jinka da ganinka dukkan su ababan tambaya ne ranan gobe kiyama a wurin Allah da Allah da abinda zaka faɗa ka kasa maimaita me ka faɗe shi a wurin alƙali ba ma wurin Allah ba ai akwai nadama mutum ya san dai faɗi magana a je wurin alƙali yayi ƙasa da gilashi yana masa muzurai ya kasa maimaitawa yaya gaban Allah kada ka bari zuciyanka tai kekashe wanda nasiha ma ba zai maka tasiri ba tsoron Allah wannan yana cikin 99.99% da ya tsomawa a yanayin da ake ciki a ƙasar nan wallahi rashin tsoron Allah malamai in sun ce duk abin da muke aikatawa aifa bima kasabat aidina ne jahilai su ta kururuwa suna magana shi ma ya samu kuɗi shi ma ya yi kaza shi ma ya yi kaza ba zuwa irin nan wurin yake yi ba to ta yaya zai san me suke faɗa ya zai iya san me suke faɗa ta yaya ai ba zai sani ba abinda Allah ya faɗa mana a wurare da yawa Allah ya tabbatar mana da in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra a ƙarshe har aka gaya maka ai in dai tsoron Allah ya ratsa ka ka koma zuwa ga Allah shine me zai faru yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaito malakum la tarjuna lillahi waqara ba Allah yana tambayan ka dan bai sani bane laifi ne min imani yanzu dukka mu muke yin laifi amma an kasa gamsuwa da cewa Allah yana yafewa an kasa gamsuwa da haka ta yaya shine ba a koma masa ba wa ya'fu an kathir wallahi ko me kai Allah zai yafe maka to ba wanda yake iya komawa ga Allah sai mai tsoron Allah yanzu muna nan muna da yakinin muna koma zuwa ga Allah zamu yi addu'a anan zamu yi karatu a gida zamu yi addu'a zamu yi sadaka zamu yi addu'a amma wasu shashashu a can suna kullu wasu abubuwa munana rashin tsoron Allah zuciya idan ta kekashi ba abinda za a gaya mata game da Allah ta bi ko ta amfana da shi hatta yanzu nasiha da mallan yake yi muku ko yake yi mana wallahi inda jahili zai kunna ya ji daidai lokacin da zuciyarsa ya kamata ya raurawa irin yadda nan ya raurawa wallahi yana ji zai stop Allah kai ka dame mu. Zuciyar ta ke kashi, ba ma so take ta ji ba balle kana ta amfana. Ba ma ta so ta ji. Ba ta so ta ji. Shi in ba maganar shirme da shiriri ta ba duk baya kaunan abin da zai sa shi ya nutsu. In kana so ka ga mutum ya nutsu, shine ka kunna masa waka ko wani hauka da shiriri ta. Amma shi mumini da mai zuciyarsa take raurawa. Ala bi dhikrillah. Tatma'innul qulub. Ka ji maganar Allah. Aka ya maka ga abinda aya kaza take nufi. Ka ji zuciyarka yana raurawa. Ka ji cewa kai ina ma da ka zo a lokacin sabon manzon Allah kawai. Karfin imani ne wallahi. Ka ji yanda wani sahabin manzon Allah a ce maka kai in kura ko zaki ta yanko ko da musa. Yanzu guduwa ake yi musu. Amma su tunkarin su suke yi ta ina suke fara gamawa da su. Wallahi imani da imanin ya kai har haka. Wallahi wallahi Allah ya riga ya dora dan adam akan komai. Da imanin ya kai haka mu ma fa zamu. Imanin ne bai kai ba kana tsoro to shikenan tun anan ka cire kanka. Tsoron Allah shike kara mutum imani kullun kullun. Mu ji tsoron Allah a cikin gidaddajin mu. Mu ji tsoron Allah a ko ina mu ji tsoron Allah. Wannan shine abin da ake dora yara tun daga play class a makarantar Islamiyya. A dinga gaya musu menene ka ji tsoron Allah a dukkan duniyar da kake. Yaro ya rike babba har yana iya gyara masa amma baya iya yi tadabburin wannan abu. A dinga gaya wa yaro idan ba baka ganin Allah shi yana kallon ka. Ya bari kenan dan Allah. To babban yana iya gyara wa yaro amma shi ba zai iya gyara wa kansa ba. Zuciyar ta ke kashi. To mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah kada mu bari zuciyoyin mu su ke kashi yanda zai hana mu sauraron nasihohi da wa'azuzzuka na malumma. Mu ji tsoron Allah. Mu sa Allah a zukatan mu. Ta yanda zai ba mu dama idan mun ji nasihu mu yi kokari mu yi aiki da shi. Babu amfanin ilimi duk wani sanin da mutum zai yi matukar ba zai yi aiki da shi ba wallahi ba shi da amfani. Gwara ma ba kai ba saboda da kai da kain da wanda bai yi ba dukka mallan ina ga mazonin su ɗaya ne aiko
duka ɗaya ne
da wanda yayi da wanda bai yi ba. Wailul liman
la ya'lam
da wailul liman alima
thumma la ya'lam
thumma la ya'mal da wailul
liman la ya'lam
liman la ya'lam duka wailun wailun ne. Kaga ma'ana wutan duka guda ɗaya ne. To ya koyi yan uwana iyaye da yayuna kamar yadda nasiha kulli yake gabata mana da safe da yammaci da dare wasu a tashoshi na sunna TV da sauransu waya ana jin nasiha daban-daban. To mu yi kokari wajen aiki da abubuwan da muke ji. Allah in bai gyara gaba ɗaya ba kai da kake tsoron Allah sai kaga in ka sha wahala a iya nan ne. Amma idan an je can kai zaka mori tsoron Allah ka. Ba wanda zai amfana da kowa ranar gobe kiyama. Kowa zai amfana ne gwargwadon yanda ya ji tsoron Allah ya yi biyayya wa Allah. Kowa zai amfana ne ranar lahira gwargwadon abin da ya aikata. Mallam in kada je ana jawo maka wasu ayoyi a Al-Qur'ani. Wallahi baka san lokacin da zaka fara zubar da hawaye. Ka ji ana gaya maka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati la ilaha illa Allah fa yawma idin la yu'adhibu 'adhabahu ahad kai wala yuthiqu wasaqahu ahad ya ayyatuha an-nafs ya ayyatuha an-nafs ya ayyatuha an-nafs al-mutmainna irji'i ila rabbiki. In kana ji ana karanta maka irin waɗannan ayoyi, a ranan da mutum duk abin da ya aikata bai da ikon da zai tuba ko ya dawo ya gyara, walau tara ibil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kuma wallahi da za a dawo da shi su dubu ko so nawa za a dawo da shi halan zai aikata,
wallahi zai dula adu liman huwa an
walau ruddu al'adu liman huwa an, wallahi ba zai aikata ba, sai dai ma ya kara akan yanda ya tsaya na saban Allah.
Gaskiya ne.
To mi kokari mu hana zukatan mu ke kashewa, idan an fada abu mi kokari wajen dabbaka shi wurin aiki a gaba na farko, sai Allah ya taimake mu a sauran gabobin. Duk wanda ya ji wa ransa yana so ya ba Allah ya kuma sa tsoron Allah, to shi Allah yake karewa. Amma baka ma so baka kuma sa wa ranka tsoron Allah ba, ta yaya za ka yi abin da Allah ya ce maka? Ai ba ma ka tsoronsa, to dan me yasa za ka yi masa biyayya? Ka riga ma baka tsoronsa, me yasa za ka yi masa biyayya? Mu yi kokari mu hana zukatan mu ke kashewa, kada wasu abubuwa waɗanda Allah ya yi su wanda muna kallon ba komai ba ne ya zamana har a wurin Allah sun fi mu. Ba haka ba ne? Akwai abubuwan da muna kallon su irin su duwatsu da sauransu, wani ana kallon kullun taka shi kake ka uci. Amma akwai wurin da wanda zuciyarsa ya kekashe shine abinda Allah ya faɗa mala a cikin suratul baqara, menene ya faɗa?
Kuma kasu kulubukum
min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma allahu bighafilin amma ta'malun. Allah ya gaya maka sa'annan zukatan su ya kai kashe in an yi nasiha ma ba sa dauka, ba za su yi amfani da shi ba. To abinda Allah yake nuna maka, Allah sai yayi misali a gaban farko, fahiya kan hijarati, Allah ya ce zukatan waɗannan da yake kashin kamar duwatsu ne. To yaya dutsen yake? Kuma dutsen wasu iri ne? Allah dai ya ci gaba da bayani kal hijarati, kai sai Allah ya ce ma aw ashaddu qaswa, Allah ya ce kai zukatan waɗanda yake kashi ya ma fi dutse. Me yasa? Saboda Allah ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, akwai dutsen da ake moranta wanda zuciyarsa yake kashe, ta ina ma za a more shi, ta ina za a more wanda zuciyarsa yake kashe, baya tare da Allah ta ko ida, ba sallah yake yi ba, baya biyayya wa Allah, baya jin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya bibiyar tarihi na sahabbai na bayan Allah da suka gushe a wannan lokacin, baya iya bibiya. Allah ya ce zuciyarsa kamar dutse, ya zo ya ce kai dutse takuwar nan, saboda akwai dutsen da take mene, fitar da mene, anhar, me anhar?
Ƙorama.
Tana fidda ƙoramai a tsakankaninta, ana cin gajiyarta, ana cin moriyarta. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, akwai dutsen da ita ruwa take fitarwa ana amfana kuma da ita. Kai wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah, akwai wacce ita kawai dama Allah ya yi ta ne kawai dan tsoron Allah, tana kuma tsoron Allah, tana bautawa Allah kuma.
kada mu bari zukatan mu yayi irin wannan ke kashe abinda aka tunasar da mu daya biyu yi kokarin sashi a cikin aikan mu da wannan nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ko muke roƙon Allah wannan yanayi na kunci da ƴan uwa da suke ciki waɗanda duk yanayin da kake ciki idan ka kalli wani sai ka ji kai attajiri ne sai ka ji kai mawadaci ne duk yanda kake ciki wani zaka samu yana talauci iya talauci amma in ka duba karkashin sa zaka samu yana da yara ba su taba barin shekwana bai ci ba to wani ga talaucin ga shekaru kuma wallahi ba yara wasu kuma yaran ne ba iyaye kuma yaran ma kanana ne duk yanda kake ciki idan kaga wani sai kaga kai alhamdulillah da sauki to Allah muna tawassuli da wannan majalisi da karantar da maganarka da na manzonka sallallahu alaihi wasallama da ake muna tawassuli ya Allah Allah wannan kunci da ake ciki a wannan kasa ta mu Allah ka kawo mana karshen shi Allah ka buda wa talaka Allah ka ba wa talaka abin da zai ci Allah ya ba wa talaka abin da zai siya shi talaka baya da wani dogon buri wallahi talaka shi babban abin da yafi masa muhimmanci a rayuwarsa shine yana zuwa kitchen ya ga akwai shine babban abin da yake so shine babban abin da yake so yazo zai ci kawai ya duba ya ga akwai shikenan to amma su masu kudi su akwai abinci amma kudin kullun ana kallo wani idan ya duba balance din sai ga biliyan 500 ne sai ce kai da matsala an daina taba wannan kudin Allah ya kawo mana karshen wannan yanayi da muke ciki. Allah ya kawo mana karshen wannan yanayi da muke ciki. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu. In nami ya zo Allah ya sa mu cika da imani. Allah yadda ka hada fuskokin mu anan Allah ka maimaita mana a gida aljanna al-firdaus. Ya Allah zuri'a mu Allah kai musu albarka. Allah kai mana albarka. Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka. Ya Allah iyayen mu da suka taimake mu har muka kawo manzalin da muka kawo muna su kwatanta biyayya da da'a wa Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da gida aljanna al-firdaus Allah ya saka musu da gida aljanna al-firdaus Allah ya saka musu da mafificiya alkhairi Allah ka sanya mana rayuwa ta yi albarka ka sanya wa rayuwar iyalan mu ta yi albarka ka sanya wa rayuwar dukkan dan uwa musulmi rayuwarsa ta yi albarka aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim
Allah ya saka da alkhairi. Abinda muka ji na nasihu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathani taqshi'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Wannan shine amfanin saukar da alqur'ani. Ana so in ana karanta shi ya zama da zuciya da kuma gangan jiki duka ya tattara ya koma zuwa ga tsoron Allah. Wannan shine amfanin a karanta shi ba wai a ji shi zalla ba. Kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Daka lalle nasihan da mallan yayi mana ya ƙara fito mana da wasu abubuwa da yawa a fili wanda ya kamata mu yi guzurin su duka mu hada da duk abubuwan da muke karantawa. Kullum ina maimaita muku amfanin wannan karatu shine muna so a dinga ganin bambanci a gidan wanda take zuwa karatu da gidan wanda ba ta zuwa karatu. Idan aka ce da ƴaƴan da suke fitowa daga gidanki ke da ke zuwa karatu da ƴaƴan da suke fitowa daga gidan makwabtanki da ba su zuwa karatu tarbiyyansu da lafuzansu da kalmominsu da komai nasu iri ɗaya ne to zuwa karatu bai riba ba ba riba ce zuwa karatu ba. Amma na so ke da kike zuwa karatu abinda kika dauka babu wanda ya kamata ya fara cin muriyan karatun ki sama da zuriyan ki daka abinda kika dauka wajen karatu ke ki canza sannan kuma ƴaƴan ki da jikoki da sauran ƴan uwan da suke karkashin kulawan ki da karkashin kolan ki ki tabbatar cewa wannan karatun ya shiga cikin su tunda mun ji anan a yanzu da muka ji al-Imam al-Adil mun yi bayanin cewa hatta uwa in bata kyautata ƴaƴan tarbiyyan ƴaƴanta ba yanda za gwamna zai zo a daure ran tashin alkiyama haka ita ma Allah zai sa a saka ci a daure ta wannan ko shakka babu. Saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kuma ba mu ikon tauruwa akan tarbiyya ta gari
iyaye da suke da ƴaƴa da jikoki karkashin su da sauran ƴan uwa da waɗanda suka daura ma kansu dawainiyan ƴaƴan wasu da kula da su Allah ya taimake su ya karfafe su ya ba su dama da iko waɗanda suke da aure Allah ya zaunar da auren su lafiya ya ba su zaman lafiya ya daidaita tsakanin su wannan yanayi da ake ciki a shiga a fita a nemo wani lokacin ba a samu ba abinda Allah ya azulta mu da shi iya matsayin mu Allah ya hakultar da zukatanmu akan shi Allah ya hakultar da zukatanmu akan shi Allah ya hakultar da zukatanmu akan shi wannan addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana albarka wani cikin magabata kulle yana addu'a game da duniya yana ce Allah ka yalwata duniya ka yalwata duniyar mu a zahiri ka kuma sa mana gudunta a zuciya to wannan shine babban abu Allah ya yalwata duniyar a zahiri sannan ya sa maka gudunta a zuciya idan ma kuma bai yalwata ta a zahiri ba ya kuma sa maka gudunta a zuciya to lallai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaba mana matsayin da yafi dacewa da mu cikin ilimin sa na gaibu da abin da ya sani na alkhairin rayuwa wanda mu ba mu sani ba Allah ya mana albarka baki daya Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwar mu waɗanda mazajin su suke fita nema Allah madaukakin sarki ya ba su halal din su Allah ya azulta su da halal din su duk wata hanya da za su samu halal Allah ya nuna musu wannan hanyar Allah kuma ya sauƙaƙe musu neman ta cikin sauki Allah ya sauƙaƙe musu neman ta cikin sauki duk wata wahala da za ta bijiro wanda za ta iya kaiwa zuwa ga a neman wani abu ta hanyar haram Allah ya kare su daga wannan wahalar Allah ya mana albarka baki daya abinda muke dukkan mu na sana'o'i Allah ya sa albarka a ciki maza da mata masu sana'o'i da masu sana'a a waje da masu sana'a a kasuwa da masu sana'a a bakin titi da masu sana'a a cikin gidajen su duka Allah ya sa albarka a ciki abinda muke da shi na jari da riba Allah ka yalwata shi Allah ka yaukaka shi Allah ka kara mishi albarka Allah ka yi mana albarka baki daya Allah madaukakin sarki ya datar da mu duniya da lahiran mu Allah ya mana albarka ya kuma ba mu ikon yi masa biyayya da dukkanin abin da ya bamu bukatunmu na alkhairi Allah ya bamu ikon cimmawa ba za mu sake mantawa ba ga ita yar agaji da Allah ya mata rasuwa mai sharan masallaci muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sanya aljanna a makomanta Allah ya sa an yi aljanna ta zama kuma a gare ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa wannan sharan masallacin da take yi Allah ya sauƙaƙe mata abinda za a yi mata na tambayan kabari Allah ya sauƙaƙe mata ya kade mata duk wani koran dake cikin kabari Allah ya tsare ta daga azaban kabari abinda ke na daukan nauyin marayu da sauransu Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi ya sa wannan alkhairin ya bi ta cikin kabarin ta har zuwa tashin kiyama da kuma albarkaci abinda ta bari a baya Allah ya mana albarka sauran ƴan uwan mu da suka rigaye mu iyaye da ƴan uwa Allah ka musu rahama Allah ka gafarta musu waɗanda suke raye cikin su Allah ka sa su gama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya da mu da su baki daya Allah ka ba mu ikon kyautata musu ka ba mu ikon yi musu biyayya ka ba su ikon sauke nauyin su da haƙƙin su da yake kan mu ya rabbul alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته